Voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 2 ga watan Yuni a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Amurka za ta ba Ukraine wasu sabbin makaman roka don kare kanta daga mamayar Russia. Wani dan bindiga ya harbe mutane hudu a wani asibiti dake garin Tulsa a jihar Oklahoma dake nan Amurka. Sannan za ku ji takaddamar da ta kaure tsakanin rundunar ƴan sandan Ghana da jakadin Burtaniya a kasar.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar APC a jihar Nasarawa ta zargi uwar jam'iyyar da yin wasu sauye-sauye gabanin zabukan fidda gwani, lamarin dake neman kawo rabuwar kawuna ƴan jam'iyyar a jihar. Bayan haka za ku ji cewa hukumar kula da yawan jama'a ta Najeriya da haɗin gwiwar hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana damuwa akan illar da ke tattare da mata masu ɗaukar ciki da ba a shirya masa ba, kamar yadda wani rahoto da aka fidda ya bayyana. To ko me hukumomin Najeriya ke cewa game da wannan batu?
Dole ne mazaje su gane cewa bai kamata a yi ta aihuwa ba tsari ba. ƴaƴa albarka ne, amma in za ka kada a duniya da ba za ka kula da shi, ka sa shi a makaranta, ka shayar da shi ba, ba amfani ma a kawo ɗan da zai zo ya sha wahala a duniya.
Mrs. Pauline Tallon, Minista Harkokin Mata a Najeriya kenan, muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis, yau ma muna nan tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka za ta ba Ukraine ƙarin rokoki da wasu makaman yaƙi na zamani da kudaden su suka kai $700 million. Yayin da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine ta shiga wata na hudu. Sai dai fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce Ukraine ta yi alƙawarin ba za ta harba makaman cikin yankin Russia ba. Jami'an gwamnatin Amurkan sun ƙara da cewa wannan tallafi na makamai an samar da shi ne don yin amfani da shi a halin da ake ciki wanda ke wakana a gabashin Ukraine. Karamin sakataren tsaron Amurka Colin Kall a ranar Laraba ya ce za su tura sabbin rokoki guda hudu, amma za a kwashe mako uku ana horar da dakarun Ukraine kan yadda za su yi amfani da su. Sai dai jami'in bai faɗi a ina aikin horar da dakarun zai kasance ba, amma ya ce makaman suna nan aje a wani yanki a nahiyar Turai. Yayin da yake jawabi a wani taro da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya halatta a ranar Laraba, sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce babu masaniya kan yaushe za a kawo ƙarshen wannan rikici. Yana mai cewa kungiyar ta NATO za ta tabbata Ukraine ta samu kwakwaran madafa idan an zo hawa teburin sulhu. Yan sanda a jihar Oklahoma da ke tsakiyar kudancin Amurka sun ce mutane hudu sun mutu, kana wasu sun jikkata bayan da wani dan bindiga ya buɗe wuta a wani asibiti. Wani kakakin 'yan sanda a daren Laraba ya ce sun tuntuɓi ɗan bindigar a cikin asibitin St. Francis da ke garin Tulsa cikin 'yan mintuna bayan da aka sanar da su halin da ake ciki. Kamfanin jalancin labarai na AP ya rawaito cewa ɗan bindigar ya harbe kansa bayan da ya kashe mutanen. Jami'an tsaron sun ce har yanzu babu cikakken bayani kan dalilin da ya sa ɗan bindigar ya shiga ginin asibitin da manyan bindigogi ya buɗe wuta akan mutane ya kuma harbe kansa daga baya. Harin wanda ya auku a jiya Laraba na zuwa ne ƙasa da makonni biyu bayan da wani ɗan bindiga ya kashe yara 19 da malamai biyu a wata makarantar firamare da ke garin Uvalde a jihar Texas, waɗanda aka fara jana'izar wasunsu a jiya Laraba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun kai hari kan wani ayarin motocin dakarun wanzar da zaman lafiya a arewacin Mali. Harin dai ya yi sanadin mutuwar wani sojan ƙasar Jordan ya kuma jikkata wasu mutane uku. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce an kwashe kusan sa'a ɗaya ayarin dakarun yana fafatawa da maharan. A cewar ofishin dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali, wannan shine hari na biyar da ake kaiwa ayarin sojojin a arewacin Kidal a cikin makon nan. Ita dai ƙasar Mali ta kasance ƙasa mafi haɗari ga ɗimbin dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
madalla kafin ku ji karshen labaran zamu leka bangaren rahotannin mu Jam'iyyar APC a jihar Nasarawa da ke Najeriya ta zargi uwar jam'iyyar da neman haddasa rudani da kawo rabuwar kawunan ƴaƴan jam'iyyar a jihar biyo bayan sauya sunayen wasu delegate da za su gudanar da zaben fadda gwani na ƴan takarar da aka yi wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aika mana da wannan rahoton A wata ganawa da manema labarai shugaban jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Mr John Mamman ya bayyana cewa wasu ƴan takara da dama sun janye daga shiga zaben saboda sauye-sauyen sunayen delegate da uwar jam'iyyar ta yi Yace mu a jihar Nasarawa ba mu yi mamakin yadda uwar jam'iyyar take tafiyar da harkokin jam'iyya don tunkarar zabubbukan badi ba bayanan da na samu na nuni da cewa an gano takaddun sunayen delegate kashi biyu da suka yi karo da juna Honorable Ahmad Aliyu Wadada da ke neman kujerar majalisar dattawa a shiyar yammacin jihar Nasarawa ya bayyana takaicin sa kan yadda har yanzu ba a gudanar da zaben a yankin sa ba
abinda ke faruwa a jam'iyyar APC abun bakin ciki ne ni da nake magana nan da ke na rubuta wa jam'iyya na janye daga zaben saboda list na delegate wanda ita ce ta fito da dalilin congresses da aka yi da kuma affirmation a ƙarshe da aka yi da kuma adoption da aka yi na dukkan list guda daya da shi ya kamata mu yi zabe a satin da za a fara zaben gwauna da na ƴan majalisa na jiha aka kawo wata list wai daga headquarters na jam'iyya a yi zabe da ita na ce ba zan je zabe a kan rashin ƙa'ida ba kuma janye wanda na yi yau ga ta nan Allah ya nuna gaskiya har yanzu ba iya zaben bari jima ake ta yi don ita listin da aka canza an sake canza ta ita kanta don dai kawai wai don ana son wani ne daban ya yi nasara
shi ma Alhaji Salihu unguwar magaji a lafiya yace masu ruwa da tsaki a jihar sun tursasa daura ƴan takara da ba su da amincewar al'umma
amma barazana ne tursasawa da cin mutunci
an ka ce barazana ne kenan
ka yi barazana shi ne duk wanda bai zabi abin da gwamnati ke so ba za a cire shi a makamin shi kuma za a iya koran shi a jam'iyyar kuma duk wani abu na arziki da yake nema gwamnati ba za a bashi ba don bai bi abin da gwamnati ke so ba
haka su gwamnatin suka ce kenan
haka suka faɗa daga gare ni Alhaji Salihu unguwar magaji haka suka faɗa
duk kokarin jin Martani daga uwar jam'iyyar ta APC a Abuja ya ci tura domin kuwa na aike da sako na kuma kira mamba a kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC Dattawu Alikumo amma bai samu sukunin amsa waya ta ko maido da amsar sakon ba. Gwamna mai ci a jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule shine ya samu tikitin tsayawa takara a jam'iyyar APC yayin da David Ombugadu ya samu tikitin tsayawa takarar gwamna a Inuwar Lema ta PDP. Mr. Nentawa Yilwada shine ya samu tikitin takarar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Filato yayin da Honorable Caleb Mutfang ya kasance dan takarar gwamna a jam'iyyar PDP Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya A gaida Zainab Babaji har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
Hukumar 'yan sandan Ghana ta buƙaci jakadiyar Burtaniya a ƙasar da ta guji tsoma baki a harkokin da ba su shafe ta ba. Kalamar rundunar 'yan sandan ta Ghana na zuwa ne bayan da jakadiyar Harriet Thompson ta wallafa wani rubutu a shafinta na Twitter inda ta bayyana cewa an kama wani mai fafutuka mai suna Oliver Barker Bomowo. Sai dai jakadiyar ta ce an yi wa kalaman nata mummunar fahimta. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da sabon wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako ya aika mana daga Accra.
Shi dai Oliver Barker Bomowo hukuma na tuhumarsa da yin barazana ga tsaron ƙasa wanda sanadiyar haka ga kama shi a farkon shekarar nan kuma aka ba da belinsa a watan Afrilu. Wannan rubutun da Harriet Thompson ta yi bai wa hukumar 'yan sandan Ghana daɗi ba wanda ya sa ta rubuta doguwar wasiƙa mai shafi hudu ga jakadiyar da ke nuni da cewa ta saba yarjejeniyar Vienna kan hulɗar diplomasiyya na 1961 wanda ta umarci ofisoshin diplomasiyya da kada su tsoma baki cikin harkokin cikin gida na ƙasar da suke a ciki. Wasiƙar ta jaddada cewa alaƙar su da mai fafutukar ta dace da manyan dokokin ƙasar domin haka maganar da jakadiyar jam'iyyar ta yi ba shakka an yi ta ne daga wani matsayi na san rai ko kuma rashin fahimta Jakadiya Harriet Thompson ta fito a gidan television na jiya cewan dake Accra inda ta yi karin bayani cewa hukumar bata fahimce ta bane
So it is clear from the reaction that it has not been received in the way that it was intended.
Ya tabbata daga abin da ya faru ba fahimci abin da ake nufi ba kuma ba lalle bane sai na mayar da martani ga IGP ba a cewar ta bata yi nufin mugu a sakon da ta isar ba masana da manazarta sun saba akan ko matakin da inspector general din yan sanda ya dauka na bayyana korafin sa ya dace shugaban tsangiyar Ilimiya College Dakarun Ghana Dr. Vladimir Antwidansu da sananne dan jarida Kusi Pratt duk sun goyi bayan hukumar da wannan matakin da ta dauka malami a jami'ar koyon aikin jarida dake Accra Zakariya Tanko Musa ya bayyana ra'ayinsa kamar haka
sai ka san diplomasiya kuma shi kuma yanda al'amari shi yake akwai wadansu abubuwan da ba a cewa ana magana a bayyane da yanda matakin da ya kamata su doki zan ma sun ce kaman maganar da ta yi bai dace ba da ya kamata su kai karanta wurin minister a sha'anin waje foreign affairs minister su da su iya su duba wannan su zana mata a cikin diplomasiya a samu a magance kowane misunderstanding amma yanda suka respond mata kuma maganar kuma ya samu ya so into the public domain kaga ya taka principles of Vienna convention
masani kan tsaro da dangantakar kasa da kasa Irbad Ibrahim ya yi kira ne da a yi takatsantsan wajen tunkarar lamarin
ya kamata kuma a yi lura da cewa kowane kasa na aiki da doka domin kasan Ghana kuma ita kasa ne dake da incin kanta nan na ga ya kamata duba a sasanta amma ga cewa wannan matsala kai yazo ya tabarbare ya zama wani babban matsala tsakanin wayannan kasashe biyu da babu wani tangarda tsakaninmu
rahoto na nuni da cewa ma'aikatar harkokin kasashen waje ta shiga cikin lamarin Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Idris Abdullahi Bako sabon wakilin muryar Amurka a Accra karshen labaran duniyar kenan
Mahmud Lalo da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa fannin rahotanninmu. Bisa la'akari da karuwan mata masu daukar ciki da ba a shirya masa ba a Najeriya da illolinsa a fannin kiwon lafiya yasa hukumar kula da yawan jama'a ta kasa da hadin gwiwar hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNFPA bayyana damuwa tare da fitar da rahoton wannan shekara ta 2022 akan batun ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana
Taken rahoton na bane dai shine sa ido wajen ganin illar da ke tattare da daukar ciki ko juna biyu da ba a shirya masa ba kuma cikin binciken da aka gudanar kashi 30 zuwa 40 na mace-macen mata masu ciki ko juna biyu da ake samu na faruwa ne sakamakon daukar cikin da ba a shirya ba yanayin da aka kwatanta a matsayin mafi muni da mata ke shiga Honorable Nasir Isa Kwara shine shugaban hukumar kula da yawan jama'a ta Najeriya
abu ne dake faruwa kuma yana da karuwa sai kaga a wai gari yarinya tana makaranta ta ciki ko kuma wani lokaci ai mata fiade sai ta ciki wannan ɗaya da ake fitowa da su ta wannan hanya karuwa suke kuma ba a yi shiri ba kafin a ce za a haife su so sai kaga ya zama illa ga ita mace ko yarinya da ta kawo na ɗaki duniya wani lokaci wanda ya mata gujewa zai yi sai a bata da wahala wani kuma lokaci garin haihuwa ko ta mutu ko kuma dan ya mutu
kuma UNFPA ta bayyana cewa shekara ana samun mata miliyan 121 dake daukar ciki da ba a shirya masa ba kuma daga ciki Najeriya na da kimanin mata miliyan 2.5 an kuma danganta auren wuri da auren dole dare fiade da ake wa mata da kuma rashin ilimi da talauci daga cikin abubuwan da ke taka rawa wajen haifar da wannan matsalar kamar yanda Kori Muhammad Habib wakiliyar hukumar UNFPA ta bayyana
ai ba kowane yaro da aka haifa ko mace ta haifa ne eh da shiri da niyya da kuma ta ba akwai wanda za a ce na haifi ayya hudu na biyar din tsautsayi ne ya biyo shi to shi ma an intended din yake ciki to ina mun kawo kusa gida ina wannan yan mata da boko haram suka kwashe su suka je suka zo da juna biyu su ma suna cikin an intended mata sukan sha wahala domin ba macen da za ta taso ta ce eh ta fuskanci duniya ta ce ni fa ina so in dakatar da aikuwa na tashin hankali yayi yawa a duniya mata su suka fi shan wahala kuma a cikin wannan matsalar shi yasa aka ce to wai in an duba a cikin tashin hankali mata su ake bari cikin jidali a cikin jidalin kuma yanzu akan tashin hankalin sai a ce an yi mata fyaɗe shine aka duba shine matsala da ba a taɗin shi sai da unseen kana gani amma kuma in ba ka kura idanu ba baka hango wannan unintended da yanzu ke faruwa kuma shi yafi komai yawa aka ce kashi uku mata uku ɗaya a cikin kowace uku hakan yana faruwa mata ko kuma ya faru
ko wanda mataki gwamnatin Najeriya ta sa a gaba don tunkarar wannan matsalar ministan harkokin mata ta Najeriya Dan Pauline Talin ta ce sai da haɗin kai za a shawo kan wannan matsalar
halin da ake ciki yana bukatun kowa da kowa ya tashi a tsaye mun kai kuka wa majalisa mun kai kuka wa shugabannin addini da masu angwani su taimaka a wayar da kan iyalai dole ne mazaje su gane cewa ba daidai ne a kawo dan da ba a bukata bai kamata a yi ta aihuwa ba tsari ba ƴaƴa albarka ne amma in zaka kada a duniya da ba zaka kula da shi ka sashi a makaranta ka shayar da shi ba ba amfani ma a kawo dan da zai zo ya sha wahala a duniya ƴaƴan da muke gani a titi ba daidai bane da ya kamata ya samu kauna ya samu kula a cikin gida a sashi a makaranta ya ci abincin da zai rayu yadda ya kamata amma a haifi da ba za a iya shayar da shi ba ba za sashi a makaranta ba wannan ma zunubi ne a gaban Allah
mata da ƴan mata a Najeriya dai suke wakiltar kusan rabin al'ummar kasar da adadin su ya zarce miliyan 210 Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan illolin shan taba ko sigari Kasancewar hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 31 ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar yaki da shan sigari ta duniya don tunatar da mutane game da illolin shan sigari da rage aukuwar cutuka da hakan ka iya haifarwa da kuma rage mace-mace sakamakon sha ko mu'amala da taba ko sigari hakan yasa wakilin mu a jihar Borno Haruna Dauda Biyu ya tattauna da daraktan lafiya na asibitin koyarwa na jihar Yobe Dr. Baba Waru Goni kan wannan batu amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji hirar da wakilin mu Abuja Alhassan Bala yayi da wasu dake mu'amala da taba ko sigari da kuma wasu da suka san illolin shan sigarin
na dan samu damuwa ne wani lokaci na yi rashin lafiya sinan da naje asibiti sai ake ce mun ko sigari tana iya ko sin din wannan rashin lafiyan da nayi to daga wannan lokacin kuma sai da nayi hannan bayan na ji sauki ma ko da ina ciwon ban daina shan sigarin ba sai ma bayan na ji sauki sai gani ga abun nan fa ni na sa kaina tun da ni sa kaina ma ayya ma kamata a ce na bari sai in saya ma wani lokaci dan kada wani ya zo ya ce mun mu je a shan sigari amma nuna mishi ina ma da ita amma dai ba zan sha ba
eh komai da ra'ayi ne to kawai ni ina ra'ayin shan ta ne a lokacin da na ganta tun ina dan karami na haka ina dan amfani da kare da sauran dan abun nan wanda ake murda muna yi muna sha tun muna konewa har ta kai ana aikin mu mun ma muna sowa har ta kai mu ma mun fara samun kudin mu naira 10 muna sowa muna dan kaucewa a bakin daji ko gefen gida ko bayan gida ko a toilet muna dan caccakawa saboda temperature na sauka
abun na ban tsaron lokaci saboda in kada mu a kwalinta din irin gargadin da ake yi in kada bilan kusan mai sha don da bai sha a kwalin maraksa ka san abun dubawa ne so I'm decided to step back from it da a rana ina iya reason kaman kwali daya ko more than that amma yanzu duk in amfani kare biyar
a kara ai ba da zai ina shan ta ne fiye da kwali ma biyu ko uku amma yanzu na rage na dawo irin dai guda biyu guda uku
mai shan sigari yakan samu cututtuka fiye da wanda baya shan sigari misali tarin fuka ni da bana shan sigari da kuma wanda yake shan sigari wanda yake shan sigari sai ya fara samun tarin fuka kafin wanda baya shan sigari saboda illolin da yake ma magudanar iska sannan haka har wa yau ciwon siga ma an yi nazarin cewa waɗanda suke shan sigari sun fi saurin samun ciwon siga kafin wanda baya shan sigari kuma mata ma masu shan sigari ana samun illoli sosai yana sa musu kansa kamar kansan bakin mahaifa sannan kuma idan suka samu ciki aka zo suna iya haifan ɗa lokaci bai yi ba ko kuma su haifi da mai kankancin nauyi wanda zai sa yaron ya samu matsala a wasu lokutan ma yaron ba zai iya rayuwa ba.
To madalla ga kuma hirar da wakilin mu na jihar Borno ya aika mana.
Menene a farin shin ta ba su gari tukunna?
Hukumar lafiya ta duniya ta kebe ranar 31 ga watan Mayu na kowace shekara ya zamanto kamar ranar da ake gangami ko kuma tunatar da al'umma illan shan taba a sigari. Wato taken wannan shekara ta 2022 wato a kare kamar muhalli daga illar shan taba sigari, wato kare muhalli daga illar taba sigari. A kididdiga ko alkalluma na hukumar lafiya ta duniya na nuna cewa kusan mutane kusan miliyan 8 ne ke mutuwa kowace shekara saboda illar shan taba sigari. A cikin waɗannan wato mutane miliyan kamar 7 daga illar taban ce kai tsaye, sai kuma kusan miliyan 1,200 suka rasa rayukansu ne sababin ba su suke shan taba ba amma suna alaka ko suna zama a inda ake shan taba, abinda ake cewa second hand smoking. Kuma kididdiga na nuna cewa kusan kashi 10 na al'ummar duniya suna shan taba sigari, wato kusan mutum biliyan 1 da miliyan 300 kenan waɗanda suke alaka da shi. Kuma kusan kashi 90 cikin 100 na wuraren nan al'umma suna rayuwa ne a ƙasa ko kuma matsakaici a wurin tattalin arziki a duniya, abinda ake cewa low and middle income countries, musamman ma a ƙasashen Afrika kudu ga hamadar Sahara da ƙasashen Asiya da sauransu. Kuma kididdiga yana nuna cewa kusan kashi 40 na maza da ke rayuwa a duniya ko kashi 36.7 suna amfani ko suna alaka da taba sigari, ka zo mata kuma kusan kashi 7.8 na mata da ke rayuwa a al'ummar duniya suna alaka da wannan taba ta sigari. A nan Najeriya ko wata kidi wani bincike da aka yi ya nuna cewa kusan kashi 10 na al'umman ƙasar nan suma suna alaka da wannan taba ta sigari, sai dai akwai bambanci a yanayin ainihin wurare. Kamar misali nan arewa maso gabas an ce an fi amfani da shi an kwatanta da arewa maso yamma da sauransu. To amma dai har yanzu ana bukata a sake faɗaɗa wannan bincike da aka yi saboda a tabbatar. In muka zo ainihin illar taba sigari, za mu ga cewa taba tana kunshe da kusan sinadarai kusan 4,000 da sauransu, waɗanda a cikinsu waɗansu suna nan kaman guba ne, suna iya illa ga ko barazana ga lafiyar ɗan adam. In muka duba cututtuka da taba take kawowa suna nan da yawa. Za mu fara da sankara ko kansa, abinda ake cewa daji. Kansa kusan na gaɓoɓi daban-daban na ɗan adam kusan yawanci suna da alaka da wannan sinadarai da ke cikin taba sigari, abinda ake ce musu carcinogen a turance. Waɗannan sinadarai suna iya kawo sankara kamar na mama ko na mahaifa ko na bakin mahaifa ko na uwar hanji ko kuma musamman ma na huhu da na makogoro da na harce. Kusan ba sankara na jiki da ainihin taba sigari ba ta kawo illa. Sinadarai da suke ci suna iya haddasa hawan jini, suna iya haddasa ainihin shanyewan bangare ɗaya na mutum ya daina aiki, kaga stroke zai iya kawo. In mutum yana da ainihin ciwon siga kuma ya hada da shan sigari zai kara masa illa, yana iya kawo bugun zuciya abinda ana cewa heart attack da sauransu. In mace mai juna tana shan taba zai iya kawo illa a ainihin jaririn da take dauke da shi a mahaifarta, ko a haife shi lokacinsa bai ba, ko ya zamanto baya girma yadda ya kamata ya girma, ko a haife shi ya zamanto yana da wata tawaya a wani bangare na jikinsa ko kwakwalwarsa ko hankalinsa da sauransu. Duka wannan illoli ne da taba sigari ka iya kawo ainihin ɗan adam. Sai kuma ta bangaren tattalin arziki, shan taba yakan iya tauye tattalin arzikin iyalai, abin kuɗin da ya kamata ya amfani da shi wurin ciyar da iyali ko biyan kuɗin makarantar yara ko kuɗin gidan haya da sauransu, sai ya amfani da shi ta hanyar da kuma kaga zai zama to kamar almubazzaranci ba zai amfani a waɗannan iyali ba. Za ka faɗaɗa daga ainihin matakin iyali zuwa ainihin al'umma zai iya kawo matsaloli a irin waɗannan al'ummomi. To wannan nan duk yana daga cikin illolin da taba sigari kan iya kawo.
Dokta, ka yi maganan wanda ba ya shan sigari yana zama shan sigari shi ma ko inda zai iya kawo masa, wani yin cuta ne zai iya kamuwa da shi?
Kusan illoli na lafiya da muka irga ɗin nan mun yi bayani cewa kaga taba sigari kan haddasa kusan mutuwa miliyan 8 kowace shekara.
Haka.
A ciki kusan miliyan 1.2 duka saboda sababin mutanen da ba kai tsaye suke shan wannan taba sigari ba amma suna alaka ko kuma kusantuwansu da mutane da suke shan taba. Saboda second hand smoking wannan tiriri da yake fita hayakin da yake busawa na mutum yana zama da shi, shi ma yana shaka kan iya kawo masa illa a lafiyarsa. Abubuwan da muka irga nan haka dade ana mu'amala ana zanne tare, misali mace da miji ko abokai ko wuraren da ake zama wurin aiki ko wurin sana'a, kaga zai iya kawo illa a mutumin da koda shi baya sha ne, in haka dade ana mu'amala saboda wannan shakar wannan hayaki da ke kwance da waɗannan gubo gobe ko sana da rai da muka kidaya zai ya kawo mutum illa kuma abu daya da ban fada ba akwai nau'uka na taba sigari kala kala kaga akwai sigari wanda muka sani ana ce masa cigarettes da turanci kuma akwai ainihin wanda ake sha kamar shisha wanda za a dan hura wuta ne da ainihin wani bututu hakan nan ana so kansa shi ma kaga wannan pipe smoking shi ma yana da illa akwai kuma lofe shi ma nau'i ne na taba sigari da ake sha ce kuma akwai taba sigari da ana cewa siga bashi da yawa kaman a nan Najeriya amma ka duba kaman kasashen Latin America ana amfani da su sosai akwai kuma taba sigari wanda ake taunawa da goro ainihin ganyen taban a dinga tunawa kaman tsofi da sauransu to duka waɗannan suna da illoli kuma matakai da kaman ake dauka a matakin majalisar ɗinkin duniya wurin dakatar da wannan taba sigari shine na daya kaga kaman a ce misali a kawo dokoki musamman ma a majalisu na jihohi a matakin tarayya ko jiha wanda zai hana shan taba misali a cikin gidaje ko wuraren aiki ko masana'antu ko inda jama'a suke taruwa wannan yakan iya rage illoli da muka girganna na biyu kuma ya zama to an ƙara haraji a kamfanoni da suke samar da tattara taba sigari aka ƙara musu haraji ainin shi ma zai sa mutane ya zama to ba su iya samu su saya shi ma zai rage sai kuma ainihin talla da ake ko kuma advertisement na taba sigari ya zama to an rage shi ko talla kai tsaye a kafofin yaɗa labarai kamar television ko radio ko kuma yanda hotuna da za a ringa mannawa gurin taron jama'a ko billboard haka alluna da ake kafawa a cikin gari ko kuma misali a ce a cikin kwallon tituna ko kuma yanzu misali yan kwallo saboda yawancin matasa samari suna son ainihin suna da sha'awar kallon kwallon kafa musamman ma irin gasar da ake a kasashen turai ya zama to waɗannan club suna amfani da wannan duka ya kamata a hana na biyu ya zama to ana nuna ainihin illoli na wannan taba sigari ta bangaren nuna hotuna na mutanen da suka kamu da shi ko ya kawo musu illa ya zama to ana nuna a television ko kuma a hotuna mutane suna ga yadda huhun dan adam zai kasance ko zuciyarsa ko bangare na jikinsa da ya kamu da wani cuta saboda taba zai iya wannan maraza na mutane ya zama to ba sun daina mu'amala da wannan duka yana daga cikin hanyoyi da za a rage a alaka da musamman ma taba sigari
masu sauraron mu kada da ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abinda za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa a guji dukkan abinda zai kawo barazana ga lafiyar jiki saboda masu azancin magana kan ce rigakafi yafi magani mu huta lafiya
Madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito daga Ahmadu Manaja Bauchi daga Anguwar Karofi Madaki a Najeriya yace ku bani dama ne kira ga ƴan uwana talaka musamman ma matasa masu hidimomin siyasa da mu guji siyasar batanci da cin mutuncin juna da ma uwa uba zubar da jini ƴan uwanmu duk akan kare ƴan siyasar da rayuwarmu ba ta gaban su fatan mu shine Allah ya ba mu shugabanni nagari masu son ci gaban kasar mu da ma al'umma baki daya sakon sani mai lange-lange yawuri yace sanar da amincewa da shirin gina bututun iskar gas da zai hada Najeriya da kasar Morocco da gwamnatin Najeriya ta yi daidai ganin cewa wannan babbar hanya ce ta jawo wa Najeriya kuɗin shiga da fatan Allah ya sa a cimma nasara sakon kinono sani yunusari daga jihar Bauchi yace hakika ci gaba da ficewar da masu sana'ar a caba ke yi daga jihar Lagos zuwa wasu jihohi sakamakon haramta sana'ar a caba da gwamnatin jihar Lagos ta yi tabbas hakan bai zo mana da mamaki ba muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga al'ummar jihar Lagos da ma Najeriya baki daya
yanzu kuma ga labarai a takaice
Shugaba Joe Biden ya ce Amurka za ta ba Ukraine ƙarin rokoki da wasu makaman yaki na zamani da kudaden su suka kai dala miliyan 700 yayin da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine ta shiga wata na hudu sai dai fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce Ukraine ta yi alƙawarin ba za ta harba makaman cikin yankin Russia ba jami'an gwamnatin Amurka sun ƙara da cewa wannan tallafi na makamai an samu da shi ne don yin amfani da shi a halin da ake ciki wanda ke wakana a gabashin Ukraine. Yan sanda a jihar Oklahoma da ke tsakiyar kudancin Amurka sun ce mutane hudu sun mutu.
To masu sauraro, anan zamu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da ma injiniya mu Mr. Chan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.